Haka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kaman yadda muke a nan Washington. Ko yanzu ka binciki kafofin watsa labarai na duniyar gizo, musamman wanda suke fitowa a Najeriya, ba abin da zai fi ɗaukar hankalinka kamar labarai da kuma mutanen da mutane suke ci gaba da mayarwa dangane da sashen mahaifiyar mawaƙin nan shahararre na Arewa, wato Dauda Adamu Kafutu, wanda aka fi sani da suna Rarara. Da sanyin asubar ranar Juma'a da ta gabata ne, wasu mutane suka je suka sace ita wannan dattijiya, wato Malama Hawwa Adamu, ɗan shekaru 75, a gidansa da ke can ƙauyen Kafutu a ƙaramin hukumar mulki ta Danja a cikin jihar Katsina. To wannan waka da muka bude da ita ta Arewa na godiya da Rarara yayi ta ne domin ya jinjina wa shugaban Najeriya na yanzu Bola Ahmed Tinubu kan kokarin da shi Rararen yace yana yi domin inganta rayuwar mutanen arewacin Najeriya din. To amma har yanzu mutanen arewacin Najeriya suna fama da matsalar rashin tsaro, domin ko a ƙarshen makon nan da ya gabata, ɗan mata da aka ce ƴan Boko Haram ne guda hudu suka je suka kai farmaki a wurare daban-daban da suka hada da wajen wani daurin aure da ake da kusa da wata asibiti, kai har da ma wata jana'iza da ake yi da a cikin jihar Borno, inda kuma ƙarshenta suka hallaka mutane sun kai kusan 20. Wannan al'amari da ya shafi sace mahaifiyar Rarara yana da tasiri a shirinmu na yau, domin yau muna ƙarƙarin muhawara ne da aka yi tsakanin 'yan majalisar dattawa guda biyu, wato Sanata Ahmed Aliyu Wadada na jam'iyyar SDP daga jihar Nasarawa da kuma Sanata Hussein Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa, wanda kuma ni na jagoranci wannan tattaunawa din a Abuja tare da taimakon wakilinmu da ke Abuja din, Madina Dauda. To mun kawo maganar sace mahaifiyar shi Rarara ne saboda za mu kammala tattaunawa ko kuma muhawara din ne dangane da duba kamun ludin shi shugaba Ahmed Bola Tinubu ta fannin harkokin tsaro ko rashin sa a nan Najeriya. Malamai, bismillah.
Mun ɗan lokaci bana magana ta tunani ce saboda bai mun san amma wata matsala da take da Najeriya shi ne shayar da tsaro. Sai ka lura da ya fara maganar ƙungiyoyin vigilante da ƴan banga da ƴan sanda sojojinsu. Me ya ƙoƙarin fara da shi a wani nasarar Ahmed Bola Tinubu wajen inganta sha'anin tsaro a ƙasar nan cikin shekara ɗaya nan da ya yi.
To gaskiya ka san maganar tsaro aba ce mai wahala. Wahala because akwai abubuwan da ƙungiyoyin tsaro suke ciki wanda ma ba
kowa da lokacin gwada ne ka zaba kamar APC ba fa in kana magana game da nasarori
ko a ba maganan APC bane, na ga maka
ni nake so in ji Bola Tinubu ya samu nasara wajen rage tashi-tashi hankulan da ke gallaba ƙasar da musamman arewacin Najeriya da musamman arewa maso yammacin
Najeriya. Ya samu nasara yawa. Yanzu ka ga da watanni can baya da suka wuce cikin garin Abuja ma ana sata mutane, yanzu wannan babu. Jiya ni ban bar Kaduna ba sai karfe 8 na dare
zuwa
Abuja
da mota
kuma mutane kan titi tafiya da dawowa kamar da rana ake. Kaga wannan in an samu ci gaba kan tsakanin Kefi Abuja, Kefi Lafiya, Makodi da Jos, an dade ba ji wani magana ma irin wannan ba kan hanyoyin abinda ke wurare ne yan kaɗan wanda suka safi lunga yan Katsina can Sokoto Zamfara da sauransu suna nan har yanzu. Kuma yanzu abinda sojojin Nijar aka ce Allah ya sa sun samu wannan mataimaki ko dan ta'addan nan na ran gidan kuri yawa, to da ma su ne suka addabi wannan tsakanin. Babu shakka magana tsaro kan gwamnatin Ashwaji Bola ana tinubu abinda ya zo da abinda gwamnatin ta tare a ƙasa da abinda ta yi ya kamata a yaba, amma yabon ba wai kawai shi kenan ba, da sauran aiki a ci gaba.
To yawan tashin mutane da ake da neman fansa da diya da ake
wannan maka da ai ta rubu da kusan kowane every other day, wato kowane bayan kwana ɗaya za ka ji an ce an kwashi mutane da kaza nan, an shiga 'yan makaranta, an yi waye. Yanzu duk abin an samu sauki saboda ne tsaron ma'aikatan tsaro sun samu inda rauni yake an tattare an rurrufe wuraren gwamnati za a yaba ai maganan jam'iyya mota ce kawai da ake hawa zuwa zabe amma mutum ake magana a kai kuma kaga yanzu nan gwamnati ake magana yan Najeriya sun fara bambanta zabe na jam'iyya da zabe na mutum
Sai ta sai ya ba gida duk lokacin da aka sace ya ne amma karanta duk lokacin da aka sace ne sai ga an ce an sako shi ka tabbata har da Allah an yi musayar kuɗaɗe wani wuri ko su sace ba ta biyan jiya so in ba ta biyan jiya wa yake biyan jiya ne iyayen yaran da suka sace ne kowa yake biyan wannan jiya din kuma shi wannan kuɗin ba shi ne yake ƙarfafa wannan sace-sacen mutanen ba abu na biyu shi ne shigar wasu ɓangarori na mutane da ma'aikatan tsaro da sauransu cikin da sarakunan gargajiya da shugabannin yankunan ƙananan kuma da sauransu wajen cin moriyar wannan kuɗaɗen fansa da ake samu su ne suke taimakawa wajen ƙarfafa wannan sace-sacen a gurin ku haka dai ko kuma wani abu ne daban
to magana gaskiya dai kamar yadda ka sani harkar tsaro abu ne kamar yadda shi Santa Aliyu ya faɗa abu ne wanda akwai wani shiri wanda ba lalle a sarari a san shi ba amma maganin gaskiya ita ce ana kokari to nan gwamnatin ya goma da zaka yi mata akan wato da ta shigo da wani tsari da ake kira kinetic da non-kinetic approach ana yakin na maganin ta'addanci kuma ana kokari ta bayan gida ana lallashi ana duba waɗannan abubuwa ne suke haifar da waɗannan matsala da ake samu ta ta'addanci da ake yi magana ta biyu tambayarka akan ba da kuɗin fansa ba ne da tabbaci kuma tunda abu ne wanda kamar yadda ka faɗa sai dai a ce shaki faɗi ne an ce an bada ko ba a bada ba
so ba mutum da ba Allah ya sa sun dace sun sha albarka da irin wannan matsaloli da dawa da salama ma da dawa da ba kan alhamdulillah baka yawan jin to me yasa wannan abubuwa suke faruwa a Zamfara Sokoto Katsina Niger sauransu amma sauran jihohi su ba ta da wannan matsaloli
zan iya faɗin abubuwa guda kamar biyu na farko dai zan iya cewa addu'a shugabannin da muke da su da sarakunan mu kullun suna tsaye akan addu'a akan Allah ya tsare yankin namu da kuma mutanen mu gabaki ɗaya na farko kenan na biyu kuma irin tallafi da kuma jajircewar gwamnoni kamar da ka sani gwamnan mu da ya tafi yanzu shine ma minista na tsaro yawwa su an fito da abubuwa da yawa a lokacin gwamnatin su a shekara 8 yayi kokari wajen hade kan jiha wajen tallafa wa mutane wajen
ma magana bagare ma ya tare ce da shi ma sun gwamnati na ba da ministan tsaro guda biyu daga sashen arewa maso gabashin Najeriya shi Badar Abubakar wanda dukkan su ba wanda ya taba aikin tsaro ba wanda ya dan sanda ba wanda ya soja daga Zamfara wuce jiha ce mai fama da tashi tashi hankula ɗaya kuma daga jigawa da bata da tashi hankali to dai hikimar shugaba Tinubu na ba su mukamin babba da karamin ministan tsaro ne
to ina ga wannan ya biyo bayan aminci da ya dade da su akan halayyar su da ɗabi'ar su wannan ko shakka babu wani shine dalili dalilin na biyu kuma ya biyo bayan ina ga kokarin su da ya gani domin harkar tsaro kamar yadda ka sani ba abu bane ba da za a iya yin shi a rana daya a gama a rana daya misali Afghanistan ga shi ne shekara su wajen 40 aka yi ana fitina a cikin ƙasar wannan wanda su yanzu suka samu zaman lafiya ga shi Sudan yanzu an shiga shekara ta uku ana ta fama su saboda haka abin da nake gani ni a ittifaƙi na yadda ta shi ne kamar yadda da ya yi da su a matsayinsu na bayan yan jam'iyyarsa a matsayin musu mutane sahihai wanda za su taimaka masa wajen tabbatar da ƙudurinsa na kawo tsaro a
akwai kuma ƙari bayan shi abun da ya faɗi ƙarin da zan yi shi ne yankin da suka fito na Najeriya nan su biyu din duka nan ne rashin tsaro
amma ba gida ba ta rashin
tsaro a'a amma yauwa arewa maso yamma kuma bayan haka
amma sai ta
san
da cewa wai ya ba ta wace ta karasa
Bola Tinubu na ɗaya daga cikin 'yan siyasar Najeriya da suka fito suka yaƙi ƙarshen mulkin soja a Najeriya wanda yana kuma ɗaya daga cikin wanda a suka wahala har gudun hijira ya yi so tunda a matsayin shi na ɗan dimokuraɗiyya bari mu gwada nan gefen da ake gani cewa lalle sai soja ne ko wani tsohon mai uniform zai iya rikewa, bari mu sa ɗan siyasan mu gani
abu biyu da suka shafi latinu sai mu karkare da harkokin kasashen waje. Na zo cikin Najeriya na ga ana ta zargin latinu da abubuwa da yawa da yawa. Da farko yadda ya rarraba mukamai yan shiyaka bai wa yarbawa mukamai manya-manya ba ko masu tsoka. Na biyu wasu na zargin su da take-taken son mai da babban birnin tarayya na Indiya hutu wato Lagos ta yadda yake ɗaukan manyan ma'aikatu da sauransu yana kawai da akwai wannan yunkuri na cewa yana son ya fifita wannan sashen na Yarbawa fiye da sauran sassan Najeriya.
Wallahi ban yadda ba, ban yadda ba, don a bace idan aka ce ya ba wa Yarbawa matsayi. Mu ma sanda shugaban kasa Buhari ko shugabanci da Najeriya ya ba wa ƴan arewa matsayi, amma maganan da ya rabin da ya bashi matsayi yana da ilimi ya cancanta ko bai cancanta ba, magana ce na cancanta. In ya cancanta shikenan, ai ba yarbanci zai mana ba, aiki muke bukata. Yanzu nan Abuja, nan Abuja misali ko ai Musa Bello da yayi minista shekara 8 me yayi, ina amfani shi ga arewan idan misali ake magana. Ga wike ya zo wata 7-8 duniyar da wike ya fitar, kuma duk wannan yawancin kwangilan fa shi wannan din ministan Murabu shi ya bada, amma ba yi funding din su ba, ba yi komai ba. Mu ai arewa kudu yamma mai duk magana ce na dan adam ya samu inganci kawai na rayuwa. In Idris ne ma zai zo ya mulki Najeriya, kuma dan kasa zai samu kwanciyar hankali.
To ya wata mai kace ne mai Lagos
eh
irin na su civil.
Wannan magana ce ta banza, ai nayi magana akai mu arewa ma ya kamata darajar mu da martaban mu da mutuncin mu a Najeriya mun muke ma a danmu a same mu muna kuka akan abin da baka dace ba.
To a gaishe ku bada godiya ga Sanata Ahmed Aliyu Wadada da kuma Sanata Hussein Babangida tare da wakiliyar ta Abuja Madina Daula kan taimakonta wajen haɗa hancin wannan muhawara din. Sai Allah ya kama rana wa cewa muna fata da muku da wani sabon batu. Ku huta lafiya. Ni ne Aliyu Mustafa, sako ta Washington.